آمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan yammaci. Yau nawa ne ga wata? 30 ne? Na? 30 ga watan Jumadal Ula? To. 30 ga watan Jumadal Ula shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mun sake haduwa a wannan majalisi mai albarka. Za mu ci gaba insha Allah darasin da muke yi, inda muke jin fassara na ma'anonin ayoyin Alqur'ani mai girma. Gurgunan abin da ya sawwaka, muna karatu cikin Radul Azhan ila ma'ani Alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad bin Rahimahullah. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka. Za mu tashi aya ta 138. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون يعكفون على أصنام لهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
نعم. يأتي wato malam yace hadha akhiru qissati fir'auna wa qaumihi. Can baya kenan da aka ambace kissan fir'auna da mutanansa da yadda abun ya kaya da kuma halakar da su da aka yi. Wa qallaqu halakahum, sun haɗi da halakar su li adami ittiba'ihim lil munzir as-sadiq, saboda basu bi annabi Musa wanda yazo musu da gargadi na gaskiya ba. ثم يمضي القصة في حلقة جديدة. To kissar dai bata tsaya nan ba, sai ta ci gaba cikin wata halka sabuwa. Qissati bani Isra'il, shine kissan kuma banu Isra'ila. Yanzu an rufe babin Fir'auna, nasa ya kare. To sai wata gwagwarmayar wajen isar da sako. Qissan banu Isra'il ba'da tajawuzil bahra, bayan da aka ƙetare wannan teku aka halakar da makiyansu. Ala tabi'atihimul muharrifa, a bisa ɗabi'arsu wacce take karkatacciya. Suna da ɗabi'a na kauce ma gaskiya da ƙin gaskiya. ولم يقل بهم منذ أن أنقذهم نبيهم وزعيمهم موسى بسم الله الواحد الذي أهلك عدوهم بعد ذلك تيبا تلوك تند النبي سو جابوران سو النبي موسى عليه السلام يجابوران تيسو واتو الله ما أوكا كي يكوك تدسو واتو النبي موسى عليه السلام Allah ya masa umarni ya bugi teku wato mutanen suka samu tsira shi kuma wanda aka halakar da su kuma Allah madaukaki shine ya halakar da su kuma shine ya tsamar da su din ba za a ce annabi Musa ne ya tsamar da su shi yasa kuka ga ina take waye kewaye an ce munzu an anqazahum nabiyuhum wa za'imuhum Musa bismillahil wahidi to zai fula da bi a ce Allah ne ya tsamar da su karkashin jagorancin annabi Musa to ba dau lokaci ba fataqaw absaruhum ala qaumin akufuna ala asnamin lahum ana tafiya kafin a isa inda za a je sai idanunsu ya tsinkayi wato wasu mutane daban an ce kan'anawa ne wadanda suke lazimta na wani gunkinsu al'ukub shine al-luzum wato suna lazimta kenan ko da al-i'tikaf ay luzum al-masjid ne sun lazimci wani gunkinsu suna bauta masa fa yatlubuna ila Musa ay yatakhidha lahum watanan ya'budunahu sai suka nema akan Allah Musa shi ma ya musulman wani gunki da za su rika bautawa ka gani fa yanzu nan aka halakar da fir'auna saboda kafirci su aka tserar da su saboda imani amma ana cikin tafiya kuma sai aka ci karo da wasu mutane suna bautar gunki shikenan sai suka ce su ma a sanya musu annabi Musa shi ma ya sa musu gunki manan za su rika bautawa irin na waɗancan mutane to shine Allah subhanahu wata'ala yace wajawasna bi bani isra'ila al-bahra muka ƙetarar da banu isra'ila muka ƙetarar da banu isra'ila kan teku ai abbarna wato aka ƙetarar da su kai ubur shine ƙetarewa crossing wa agharaqna fir'auna wa junudahu fihi muka halakar da fir'auna kuma da rundunoninsa a cikin wannan ruwan wajen nutsarwa algharaq aka nutsar da su duk suka fir'aunin suka mutu to ba dade da wannan ba fa ataw ala qaumin sai su banu isra'ila suka je ta kan wasu jama'a suka isa ai maru ala qaumin sai suka shude ta kan wasu mutane ya'kufuna ala asnamin lahum sun kifu sun lazimci wani gunkin su suna bautawa idan bil kafi wa qira'a bil kasr ya'kufuna ke والقوم العاكفون من الكنعانيين mutanen da suka lazamci gunkin suna bautawa daga cikin kan'anawa ne alladhina amara musa ko alladhina umira musa biqitalihi wanda aka umarci annabi musa ya yake su can cikin suratul maida ya'kufuna ala asnamin lahum ayyuqimuna ala ibadatiha su kan sun lazamci bautarta alu sai mutanen annabi Musa sai abun ya ba su sha'awa sun ga yadda waɗancan suke bautar gunki abun sai ya ba su sha'awa sun fa manta cewa jiya Allah ya tserar da su subhanahu wata'ala daga fir'auna da yake gana musu azaba yake musu abun da yayi aka aika mu'jiza daya bayan daya ta wajen annabi Musa alaihi salam domin ya zan wa'azi ga fir'auna da bai yi imani ba aka halakar da shi jiya to sai kuma yanzu gashi dan zamani kadan da suka ga wasu na bautar gunki qalu sai suka ce ya Musa ja'alna ilahan kama lahum aliha ya Musa mu ma ka sanya mana gunki man kamar yadda su ma wadancan suke mun ga suna da gunkin su da suke lazimta qala sai annabi Musa alaihi salam yace innakum qaumun tajhadu to wallahi ku dai mutane ne jahilai ko mutane wanda kuke jahiltan lamari in banda jahiltan lamari yaushe Allah ya ba ku shari'a ta musulunci ya halakar da kafirai akan gidan ku ya tsayar da ku ku kade saboda imani ku kuma a yanzu ku sake dawowa kuma ku ga gunki ku ce kuna sha'awar gunki ina kuka ajiye kuma ubangijin da kuke bautawa da ya tsayar da ku haythu qabaltum ni'matallahi alaykum bima qultumuhu yayin da kuka fuskanci ni'mar Allah da ya muku da wannan abin da kuka faɗa Allah ya muku jiya kuma a yau ku butulce masa ku ce a samu ku wani bashi ba shine ce innakum qaumun tajhadun kun mutane ne da kuke jahilta lalle al'amara domin jahilci shine musabbabin abin da ke sanyawa sau da yawa ai kafirci yana cikin dalilai wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yana tafiya kamar yadda hadisi ya zo nan kasa Imam Ahmad ya kawo shi da Ibn Hibban cikin sahihansa wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fatahu makka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fatahu makka ya zo ya wuce dan samu murwa da Allah wannan abu ya shiga kokoburu wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an fatahu makka ku fahimci wani abu lokacin da aka yi fatahu makka aka ga yanzu an karya Quraishawa su kuma su ne shugabanni a cikin larabawa dukkan kabilu kanana sai suka dinga zuwa suna mubaya'a tun annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar makka ba suka dinga tururuwa suna shiga musulunci to dan haka akwai mutanen da suke sabon musulunci lokacin ba su gama sanin musulunci ba sun yi katumbara su ne waɗanda da za a tafi Hunain sai suka ce wai lan nughlaba al-yawma min qilla yau kan indan wai karanci ne ba za a rinjaye mu ba dan muna da yawa yau kaga su waɗancan wanda suke arwasikhuna fil ilmi ba za su faɗi haka ba su ne suka faɗi wancan sai Allah ya jarrabe su wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum wa lam tughni ankum shay'a wa dhaqat 'alaykum al-ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbir sai wannan abin da ya faru to irin waɗannan hadithu ahadin bi islamin irin su ne ana tafiya a cikin wannan tafiyar sai waɗansu an zo ta wajen wata kabila ta Hawazin sai suka wuce ta wata abin nan wata magariya katuwar magariya a jikin wani gari ita wannan magariya sai suna kiranta Zatu Anwat haka sunanta to duk lokacin da za su yi yaƙi sai zo su rarata ta kubbansu a jiki a rarata ta kubi duma yaƙa a rarata ta kubi a rarata ta kubba sa'a ake ɗauka a jiki sa'a suke ɗauka a jikin wannan a raya wasu a raya wasu suna ɗaukan sa'a ne to don haka su waɗannan daga cikin wanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da su gani sai abin ya ba su sha'awa sai suka ce ya rasulullah ij'al lana zata anwaqin kama lahum zatu anwaq suka ce ya manzon Allah mu ma ka sanya mana ka zaba mana wata bishiya mana mu ma zata anwaq din mu kamar yadda waɗancan su ma mun ga suna zata anwaq suna ɗaukan sa'a mu ma sai mu ɗauki sa'a don lokacin za mu je yaki suna fadin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbara ya ce Allahu akbar innaha sunan ya ce Allahu akbar ai wannan shine tsarin Allah ma'ana abinda Allah ya riga ya kaddara ni ai abinda ƴan baya suka yi ƴan gaba ma za su shine abin kewayawa yake ya ce innaha sunan ai wannan shine tsarin هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى أو ترواية والله قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنوات كما لهم ذات أنوات ij'alna ilahan kama lahum aliha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kun fadi irin abin da banu Isra'ila sai ga yawa Musa suka ce ij'alna ilahan kama lahum aliha, su ma za su wuce ne sai ga wasu mutane yakumuna ala asnamin lahu, sai suka ce ya Musa mu ma ka sanya mana gunki mana kamar yadda wadancan suke da gunki, to yanzu kuma kun sanya a sanya muku zati anwat kamar yadda wadancan suke da zatu anwat. Ashe kenan idan mutane suna da wannan ya nuna kenan ita ma gunki ce ko ba haka ba? Idan mutane suna da wani abu wanda annan ne suke samun sa'a, to shi kenan shi ma ya zama musu gunki. Allah mun gode ma da karfa jama'a da yawa daga cikin abubuwa na shirka. Da ko wannan dutsen Allah raya ko da haihuwa in an yi sai an je sai a je wai Allah raya kaga zatu anwat ne. Akwai wata bishiya katuwa can ne abin nan hanyar shirin nan gaba kaɗan da locus, so kuma an gwaye ne suke zuwa a ba tsamurin gaba ba ita ba gaba da kawunin nan anan suke zuwa miƙatin an gwaye a da can shekarun baya muna ko ba haka ba ne, in an go sai an kai can ya ɗauko sa'a to haka ne mana abin ana ɗaukansa ba a ta'allaka shi da addini ba, amma kuma sai dama haka ake gina bid'a da shirka ai ba conference ake lokaci ɗaya gina ta ba. To Allah ya ce muke mutane duk irin yanzu wannan an watsar da su, to kaga as-sunan saboda a cikin wannan hadisi na Abu Sa'id al-Khudri hadithin Bukhari da Muslim dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibri, a wani waje ya ce hazwal quzzati bil quzza hatta walau dakhalu hujra dubbin la dakhaltumuhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi sai kun bi hanyar waɗanda suka zo a gabaninku, abinda suka aikata kuma za ku aikata. Haka annabi ya rantsa da Allah yace da abinda waɗanda suka zo a gabaninku kuma sai kun aikata, yace shibran bi shibran dani da dani, haka da haka ba abinda za ku yi misali. Wani waje yace nahawal quzzati bil quzza, tamkar jawaska da jawaska. Asalin kuzza ba jawaska ba ne, domin arhif shi ne jawaska, amma na fassara shi da ai idan aka yi annasul ko a cikin kyauro aya abu nawa ne a cikin kibiya ai abubuwa guda biyu ne ko abubuwa guda biyu ne, akwai alqidah din akwai kuma abin nan akwai kuma annasul. Nasul shi ne ruwan, sannan shi kuma wancan shi ne tsinken. To shi ruwan idan za a yi na kibiya baka ga yanka shi ake haka ɗaya bayan ɗaya kaman gashi yayi bai za kaman gashin beguwa yayi baya, saboda in ya shiga kar ya fita, ɗaya duk inda ɗaya ta shiga ɗaya tana kimbi ai a jere suke ba a hada ba, za ga ɗaya haka wata kuma ta haka wata ƙasa haka ba haka yake ba kibiya. To yadda wannan ta gaban ta shiga ta baya tana kin shiga ai tare suke, to shi na hawal quzzati bil quzza, yadda wannan din ta shiga haka kuma za ku shiga. Annabi ya ce da a ce za su shiga ramin damo, an ce sun shiga ramin damo kuma sai kun shiga ramin damo, ba na sai kun bi su kun kwaikwayi duk abin da suka aikata. Sahabbai tunda Annabi bai ambata ba ya bar abin kaman mafhami, sai suka ce al-yahud wa an-nasara, sai Annabi ya ce faman, ya manzo Allah kana nufin yahud da nasara, ce to wa nake nufi? Sudan. To kaga abin da waɗancan suka yi yanzu ma sai sun yi, kaga ga shi dai abin da aka gaya suka gaya wa annabinsu, sai aka san waɗansu ma sun faɗi mai kama da wannan a annabinmu sallallahu alaihi wasallam. To kaga wannan butulce ma Allah ne, yanzu Allah ya musu ni'ima ya tserar da su, kuma sai su koma kan wani abu? Allah ya tsare yaro a ciki har sai da aka haife shi, yana cikin ruwa, yana cikin matsi, yana cikin wani irin yanayi da rayuwar tasa da fitowarsa duka yana cikin kudurar Ubangiji ne da nuna iko na Ubangiji. Amma sai bayan an haifi yaro a da kenan, yanzu ba kowa yake yi ba ko, sai wallahu alam, sai kai kuma yanzu an ɗauko masa waɗansu layu ko an ɗauko wani abu da za a rataya masa maganin mayu ko maganin me ko abin da daɗin waye tare shi a jikin mayun yana ciki har ya fito, ko a ce za a sa masa maganin kaza da sauransu wanda shari'a ba ta zo da shi ba. To duk kaga irin wannan butulci ne, shi yasa ya ce innakum qaumun tajhalu, lalle ku mutane ne wanda kuke jahilcin lamar. Sai annabi Musa ya ishara zuwa ga wadancan da suka yi sha'awa, inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi, ku sani su ko wadancan abinda suke cikin sa mutabbarun ay halikun, halakakke ne abinda Allah zai halakar da shi, wato abinda suke cikin sa halaka ne, shirka halaka ce, wa batilun ma kanu ya'malun, kuma abinda suke aikatawa barna ce, mummunan abu ne batacce. Fa kaifa turiduna an takunu mithlahum, don me za ku yi sha'awa, don me za ku so ku zama tamkassu. Shi ne annabi Musa alaihi salam ya musu wa'azi a kai, kun ga wannan, wannan da suka gani to shi ne fitinarsu ta farko. Shi yasa Allah ta'ala ce wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, shi ne masifarsu ta farko, tsananin ƙaunar. Kaga aka ce wa ushribu fi qulubihimul ijla, tamkar da zaka dauki ruwa ka shaye kashe ma kishi, in ka sha ruwa jikinka yake shiga, haka ne ko jikinka yake ratsawa ya bu kofofi kofofi kofofi, ya ratsa jikinka har ta cikin jini yana shiga, ya ratsa ko ina. To shi yasa wa ushribu fi qulubihim, a cikin zukatansu an shayar musu da san dan maraki. Me yasa suka so dan maraki? Saboda bauta da suka yi, Allah na ilahan kama lahum aliha, wannan abin da suka gani shi ne sanya har daga baya samun ya zo musu dan maraki, kuma dan marakin ya soyu a zuciyarsu saboda sun yi sha'awar bauta ma wani Allah tun farkon lamari. Iji Allah na ilahan kama lahum aliha ita ce farkon musibarsu, ta kai su zuwa ga dan maraki, san dan marakin kuma sai ya ratsa cikin fargonsu yadda suka zamanto suka kisa bar kafirci. Annabi Musa ya ci gaba da musu wa'azi, qala a ghayrallahi abghikum ilaha, yanzu shin wani Allah zan soyar muku ya zan abin bauta ma abuda, wa asluhu abghi lakum ilahan, kamar yadda ya faɗa cikin waɗansu ayoyi, qul a ghayrallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli shay, yanzu ubangiji zan so ya zamanto abin bauta alhali shine ubangijin komai, ai baya halatta abota ma wani Allah, Allah shine ubangiji da ya cancanci abota masa, wa huwa faddalakum ala alalamin, alhali kuma shine ya fifita ku akan talikai na zamaninku, ai fi zamanikum a zamaninku ya fifita ku, ya halakar da fir'auna duk da kangararsa da jama'arsa da karfinsa da mulkinsa, ku kuma ya tsirar da ku, bima zakarahu fi qawlihi, kuma har ilau Allah ya fifita ku game da abin da ya faɗa wajen faɗin sa, yace wa id anjaynakum, kuma ku tuna. Yanzu annabi Musa yana ta gaya musu ni'imar da Allah ya musu, me yasa za su nemi butulce ma Allah har su nemi a musu gunki su bauta ma gunki baitin Allah, wa idna anjaynakum, kuma ku tuna fa lokacin da Allah ta'ala ya tserar da ku a wani waje, wa id anjaakum min ali fir'auna, daga jama'ar fir'auna, yasumunakum su'al azab, wanda yake dandana muku mugunyar azaba, mummunar azaba, yukallifunakum wa yuziqunakum, yana kallafa muku wahala kuma yana dandana muku azaba mummuna ashaddahu, wa huwa shine abin da yake musu daga ciki, yuqattiluna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum, yana kakkashewa, kaga ma aka ce yuqattiluna, wato suna kakkashewa shi fir'auna da jama'arsa, suna kakkashewa ƴaƴanku maza, wa yastahiyuna nisa'akum, kuma suna rayar da ayastabquna nisa'akum, suna barin matanku kuma ƴaƴa mata su wanzu domin su bautar da su, fala yaqtuluhunna, su kan ba sa kashe su. Annabi Musa ya ce wa fi zalikum, sani lalle a cikin wannan abin da ya faru al-inja, tserar da ku da yayi daga fir'auna alhali ko rasa yadda za ku yi, awil azab, ko kuma a cikin jarabawa da Allah ya dinga muku, wato azabar da fir'auna ya dinga gana muku, bala'un, lalle akwai jarabawa, in tserarwa ne aka tserar da ku daga kangararren da kuka kasa kubutar da kanku kun kasa katakus a gabansa, Allah ya tserar da ku lokaci guda, to kaga in wannan ne ya zamanto in'amun, ni'ima ne kenan, jarabawar ta zama wata janibin ni'ima. In kuma ana nufin
azabar da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara fir'auna ya dinga muku ne tsawon zamani to kaga nan jarabar ta zaman to kenan ibtila'un ibtila'i ne Allah ya jaraba ya ga ya hakurin ku yake mir rabbikum daga wajen ubangijin ku azim kuma ibtila'i wanda yake mai girma afala tatta'izun shin ba za ku astuba fatantahu amma qultum ku hanu daga abin da kuka fada na shirka min qaulikum na fadin da kuka yi cewa iji Allah na ilahan ka sanya mana gunki ka san annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci cewa mutum zai iya fadan kalma guda daya la yulqi laha bala bai damu da ita ba ya ganin ta a matsayin komai amma kuma za ta dinga afka shi a cikin wutan jahannama tsayin iya yadda za ta kai shi kamar yadda mutum zai iya fadan magana baya daukan ta a matsayin komai amma ta alheri ce dama ya fade ta da niyan alheri yana ga ita ba komai bace amma sai ta zamanto sanadiyar da za ta sanya shi cikin aljanna shi ya saka wadansu da suka fadi kalma a yayin da aka tafi yakin Tabuka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad qalu kalimatal kufr wa kafaru ba'da islamihim sun fadi kalma ta kafirci kuma suka gafarta bayan musuluncin su ada to don kaga ashe fadin kalma guda ɗaya da ake ganin ta kaman ba komai ba za ta iya zamantowa sanadin fidda mutum daga musulunci kaga nan suka ce iji Allah na ilahan kama lahum aliha mummunar kalma ce thumma yabtadi'u mashhadun akhar to bayan wannan domin a nuna cewa yanzu ga banu Isra'ila sun fara kutunuwa kuma sun fara nuna kangara ga annabi Musa alaihi salam kuma sun fara nuna butulci game da ni'imar da Allah ta'ala ya musu Allah ya musu ni'ima kuma sai su butulce masa kaga wannan yayi daidai da misali mutumin da Allah zai bashi mulki sai bayan da Allah ya bashi mulki kuma sai ya koma wajen bokaye su za su tsare masa mulkinsa ko Allah ya ba mutum dukiya yanzu kuma bokaye su ne za su sanya dukiyar tasa a tsare masa ita a dauko laya a saka ta waccan kusurwa jikin trailer a saka ta gindin can wajen da makamantansu kaga su ma sun aikata kenan irin abin da banu Isra'ila suka yi Allah ya tsayar da su daga fir'auna ba su da katakos kuma yanzu sai suka ce ya Musa ji Allah na ilaha kama lahum aliha to su koma zuwa ga wanda ya tsayar da su mana su koma zuwa ga wanda ya musu ni'imar mana su nemi kariya a wajensa su bauta masa su cika masa haƙoƙinsa to shine sun yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda a wani waje annabi a Musa din ka shaidin da ya musu ke wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adheem wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadeed kaga irin wannan aya ce ya sake nana ta wajen cikin surat Ibrahim amma sai biye kuma a can da wa'azin cewa la in shakartum in kuka gode ma Allah akan ni'imar da ya muku ma'ana kuka tsayi wajen bautarsa sai Allah ta'ala ya ce la azidannakum cewa ma yace ubangijinku yayi shela wa idh ta'adhana rabbuka ubangijinka yayi shela la in shakartum in kuka ci gaba da godiya ga ni'imar da Allah ya ce na ala azidannakum zan yi ta kara muku wala in kafartum amma in kuka butulce ma ni'imar Allah kuka kafirce inna azabi la shadid to kenan shi in Allah ya mutun ni'ima babbar abin da zai yi shine ya dage wajen bauta Allah subhanahu wata'ala ya dage wajen bin Allah da kuma yin abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so to wannan shine yayi shukra Ibn Qayyim al-Jawziyya yake ambata rayuwar dan adam kullun cikin baka biyu take imma shukrun ne wa sabr haka abin yake rayuwar musulmi ba ta fita a cikin wannan bakar nan janibi daya shukr nan janibi guda daya sabr ko dai abinda yake mai dadi ne ya same ka to yi godiya ga Allah wajen bautar Allah ko kuma abinda baka so a rayuwa sai ya same ka na jarabawa na musiba da wasu abubuwa to nan kuma hakuri juriya yadda cewa daga wajen Allah yake ko baka bude wa bautar Allah ba shine sabar kullun rayuwar dan adam a cikin wannan kurun take in ta fita daga nan to musulmi ya bauɗe amma kullun tsakanin bainar shukru ne was sabar Allah samu dace shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ajaban li amrul mu'min ko inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu kaga ba wanda yake da wannan siffa sai mu'mini Allah ka samu cikin su to kuma yabtadi mashhadun akhar sanasuni wato halartowar daban yanzu ta fara wa huwa isti'dadun wa huwa isti'dadu Musa lil wuquful marhubi bayna yadayhi fi hadhihi al hayati ad dunya shine kimsa wadda annabi Musa alayhi salam yayi lil mawqifil marhubi ga wata matsaya mai ban tsoro bayna yadayhi da take gaba gare shi fi hadhihi al hayati ad dunya a cikin wannan rayuwa ta duniya inda za a kira shi zuwa ga miƙati ووصيته لاخيه هارون قبل ذهابه لهذا اللقاء العظيم da kuma wasiyar da ya madan uwansa annabi harun kafin ya tafi zuwa ga wannan haduwa mai girma da ya ati qawmuhu bi risalati almufassala zai tafi ne don ya tafi wa mutanansa da sako wanda yake mai bayani dake dake yanzu an kira shi dan a bashi littafi yamna'uhum ittiba' alhawa shiriyar da za ta hana su bin san zuciya irin wancan da suka faɗa ij'alna ilahan kama lahum aliha wato min at-tashawwuq ila ash-shirk wal-wathaniyya na kauna da suka samu a cikin zuciyarsu zuwa ga shirka da kuma bautar gunki allati ra'aw qauman yaqufuna alaiha wanda suka ga wata mutane na lazimta wa fi zalika man uziyadatin fi ma amara lahu bihi kuma cikin wannan wato akwai yin hani kan yin ƙari cikin abin da Allah ta'ala ya umarni kada mutum ya ce zai ƙara walau kana bi husni niyya ko da ku da kyakkyawan niyya ne iya abin da aka ce muku ku yi kaga su suna ga kaman ba laifi ba to me yasa za ku ƙara daga ƙari ne ake fadawa laifi duk abin da aka ce shari'a ba ta zo da shi ba shi yasa ka kullun sahabbai da waɗanda suka zo bayan su abinda suke ambatawa ka tsaya a abinda aka fada kar ka kara ibnu mas'udin radiyallahu anhu yake ambatawa cewa kamar da ahmad ibn hanbal ya rawaito daga gare shi abdullahi dan mas'udin yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu kullun kubi bi kawai shine naku ku kar ku ce za ku kaga domin an isar muku an wadatar muku an gamsar muku cikin lamarin addini ba ku bukatan kagawa annabi ya riga ya zo da komai ittabi'u kawai ittiba'i ake so don haka shine Allah subhanahu wataala ya ambata dangane da kinsa annabi Musa da aka yi zuwa ga wannan mashhadi wanda yake mai girma Allah ya ce
ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال موسى قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين
الله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة sai muka yi ma annabi Musa alaihi salam wa'adi darare 30 bi alfin qira'a bidun alif ainu kallimuhu inda intihaiha da sami magana da annabi Musa alaihi salam lokacin da wannan abin nan ya wannan kwana 30 din ta tuke bi an yasumaha annabi Musa alaihi salam ya azumci wannan kwana 30 sai aka ce masa ya azumin kwana 30 ya azumin kwana 30 wanda shine zulqa'ada wato watan zulqa'ada kamar yadda Abdullahi ibn Abbasin da Mujahid da Masruq suka ambata Mujahid da Masruq cikin tabi'ai Abdullahi ibn Abbasin abin da ya runjayar yace shine zulqa'ada shine aksar mufassirin suke tafi a kayin sa fasamaha annabi Musa alaihi salam sai azumci zulqa'ada baki ɗayan ta kwana 30 falamma tammat lokacin ta kammala ankara khulufa famihi annabi Musa alaihi salam sai ka san idan mutum ya azumi ai bashi yana fita a bakin sa ko da kuma mutum ya wanke bakin sa domin asalin al-khuluf shine wannan tirilin da yake fitowa daga ciki shi kuma ciki idan ya zamanto babu abinci babu abin sha a cikin sa to sai ya dinga dumama sai ya dinga dumama shi abinci da abin sha ya neutralizer ne don haka sai ka dinga jin wani tiriri yana fitowa daga ciki sai ka ji shi da bashi to anan Musa sai ya kyamaci wannan sai ya ashwaki amma wasu malamai sun ce wannan magana ba ta tabbata ba hadisi ya zo akan haka amma hadisin wasu malamai sun ce yana daga cikin mawdu'at wallahu ta'ala alim ala ayi hali mu da qur'ani ya ambata mana kwana 30 haka ne ko an yi wa'adi da annabi Musa alaihi salam kwana 30 to dan haka fastaka shi sai ashwaki fa amarahu Allah bi ashratin ukhra sai Allah umarce shi da wata kwana 10 ya kara kwana 10 li yukallimahu bi khulufi famihi dan ya magana da shi da wannan bashin bakin nasa ai ya inganta cikin hadisi dangane da azumi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ambatawa cewa la khulufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihim miski wannan tirinin hamamin bakin mai azumi a wajen Allah subhanahu wataala ya fi tiraran almiski kanshi me ya saka saboda ai ya same shi ne a dalilin me dalilin bautar Allah dan haka daraja ce shi a wajen sa a wajen Allah daraja ce a wajen sa ba kuma yana nuna cewa bai halatta mai azumi a ashwaki ba ya halatta mai azumi a ashwaki to Allah ta'ala ya ce wa atmamnaha bi ashrin sai muka cika wannan 30 din da kuma wata 10 min zulhijja daga cikin zulhijja wannan dai yana daga cikin kaulin Abdullah ibn Abbas da wadancan tabi'ai da muka ambata Mujahid da Mas'ud wato a lokacin ne shine sai wato ake magana da annabi Musa alaihi salam fa hasala bihi taklim magana da Allah ta'ala da annabi Musa bayan wannan miƙaci kwana 40 din ya cika kwana 40 ne yayi lokacin da ya tafi yayi zauna kwana 40 ne kuma yana azumi yayi 30 sai kuma aka cika 10 yayi 40 to shine su Yahudawa suke cewa sufa domin sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u wai su ƴaƴan Allah ne masoyan Allah dan haka su ba za su taba shiga wuta ba sai dai kawai tahullatul qasmi ba za su shiga wuta ba in ba lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda wa in har ma za su shiga wuta to wuta ba za ta shafe su ba sai wasu ƴan kirgaggun kwanakai shine wannan kwana 40 da nan Musa ya baya nan su kuma a lokacin sun bauta wa dan maraki kamar yadda zamu ji a gaba amma da su suka kara abun suke fada ka san sun iya share ƙarya ma ubangiji shi yasa ma Allah ya tsine musu to fatamma miqatu rabbihi 40 layla sai miqatin ubangijin sa ya cika kwana 40 ai waqtu wa'adihi bi kalamihi iyyahu wato lokacin da Allah subhanahu wataala yayi wa'adi cewa zai magana da annabi Musa alaihi salam za a bashi wannan sako za a yi magana da shi kun ga kwana 30 Zulqa'ada sai kuma akai kwana 10 a cikin Zulhijja kenan Allah ta'ala ya magana da nan Musa ran yaushe kenan ranar layya haka ne ko Allah ya magana da annabi Musa ranar layya aka bashi at-taura 10 ga watan Zulhijja kwana 40 dinsa ya cika haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana yace ma min ayyamin cikin hadisin Ummu Salama ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al-ayyam ba wasu kwanika waɗanda aikin alheri ya fi ƙaunatuwa zuwa ga Allah sama da waɗannan wuni ake faɗa ba dara ne ba wuni sama da waɗannan wunnai guda 10 daga 1 ga watan Zulhijja zuwa 10 ga watan Zulhijja har aka ce hajji hadi annabi ya ce hajji hadi sai dai mutumin da in ya fita jihadin da ransa da dukiyarsa duk ba su dawo ba dukiyarsa ta salwanta a wajen jihadi saboda infaki shi ma kuma ya yi shahada a can to shi ne wannan aikin nasa ya fi wani aikin alheri kowane iri ne kuwa domin ba a masa ƙaidi ba na kira aka kawo ma min ayyamin to a cikin waɗannan kwana 10 Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ranar arfa haka ne ko? Allah ya ce ne al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina kaga annabi Musa an kawo masa at-taura jumlatan wahida a cikin waɗannan kwanaki annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce an kammala masa dukkan shari'a malamai suka ce ba wata aya da ta sauka bayan wannan ranar arfa na 10 ga shekara ta 10 da annabi yake tsaye arfa aka saukar masa al-yawma akmaltu lakum dinakum babu wata aya ko sura da ta sauka wadda take da sabon shari'a duk hukunce an kammala su ba wata kuma ta ƙara sauka akwai wanda suka sauka amma ba magana shari'a suka yi ba mun gane ko to kaga kenan daraja na waɗannan kwanaki ya ƙara tabbata kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma daraja na wannan al'umma ta ƙara fitowa fili ranan 10 aka ba mu annabi Musa at-taura a dunkule ranan nawa aka ce an kammala wa annabi addinin sa 9 ga wata sai an yi 9 ake 10 ko to sai ya zama to nahnul sabiquna al-awwaluna mu ne aka riga mu amma mu ne kuma na farko shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce falanal jumu'a a cikin wani hadisi da ya ambata wanda suka zo a gabanin mu an ba su zabi na yahudu sai suka zabi as-sabt su kuma nasara sai suka zabi al-ahad mu kuma sai Allah ya shiryar da mu ba mu muka zaba ba zaba mana yayi sai Allah ya shiryar da mu in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yawmul jumu'a sai zamanto nahnu sabiquna al-awwaluna sai zamanto al-jumu'a thumma as-sabt thumma al-ahad sai an yi juma'a idin mu tukunna ake idin da su suka zaba wa kansu kuma su suka riga mu zuwa to kaga a wannan kabiyar ma sai Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallama abin da yafi shine da ya gaban tukunna mu sai zuwa baya Allah ya samu dace to annabi Musa alaihi salam wa qala Musa li akhihi Haruna annabi Musa alaihi salam sai ya gaya wa dan uwansa annabi Harun inda zahabihi ila al-jabal lokacin da zai tafi wannan dutsen da aka ayyana masa lil munajati domin ganawa da Allah subhanahu wataala Allah zai masa magana a bashi shari'a ta at-taura sai ya ce annabi Musa akhlufni fi qaumi ka zama wakilina a cikin jama'ata ai kun khalifati ka zamanto halifana a cikin jama'ata wa aslih kuma ka kyautata amrahum al'amarinsu ma'ana ka gudanar da su da kyautatawa wala tattabi'i sabilal mufsidin kada ka kuskura ka bi hanyar waɗanda suke masu ɓarna annabi Musa ai yanzu ya san cewa cikin su akwai mutanen banza ko domin sun ce ija allana ilahan kama lahum aliha to sai ya ce karka yadda ka karkata zuwa ga abin da suka faɗa in ma wata barna suka zo da ita kada ka bi kaman wakilci a ciki ai wala tattabi sabilul mufsidin bi muwafaqatihim alal ma'asi kada kai tarayya da su a cikin sabon Allah annabi Musa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da yazo a cikin wani hadisi na Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda Imam al-Bukhari da Muslim da sai ruwayar sa wata rana annabi zai fita an ayyana Sa'ad yace yaki ne a wata ruwaya an ce yakin Tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam da zai tafi sai ya kira Ali ibn Abi Talib sai yace ka zamanto khalifa na ka zamanto wakili na har mu je yaki mu dawo idan da aka shirya za a fita Ali ibn Abi Talib sai ya zo cikin taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sa na hawaye sai ce ya rasulullah atukhallifuni fin nisa'i wasbiya yanzu manzon Allah kowa zai tafi ka banni ka ce in zauna a cikin yara da mata kowa ya tafi wajen yaki ni kuma sai yara da mata kawai sai tsofaffi da ba za su iya zuwa ba sai masu larura annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga damuwar da Ali ibn Abi Talib ya idan sa na hawaye sai ya ce masa amatar ba an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'd annabi ya ce baka aminta bane ka zamanto gare ni a matsayin haruna ga musa sai dai ni babu annabi bayana ai shi annabi musa alaihi salam da ya ga dan uwan sai ya ce ukhlifni fi qaumi wa aslih ai annabi Musa alayhi salam ai annabi Harun alayhi salam ba a matsayin khalifa kawai yake ba ai matsayin me ne a matsayin annabi ne manzo an aiki annabi Musa ya roka ma dan uwansa shi ma sai aka hada da shi da annabta da mazanci suka isar da sako shi yasa aka ce fa'atiya izhab anta wa akhuka kaje yanzu sunan aka aika assignment din Allah ya ba su biyu ne da aka shi ma manzo ne to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa annahu la nabiyya ba'di to kaga nan wajen wani ishkali rafida suna amfani da wannan hadisi suna cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana Ali ibn Abi Talib a matsayin shine khalifar sa to abin da ya tabbata annabi Harun alaihi salam ya riga annabi Musa rasuwa cikin taihin nan da Allah ya ce 40 sanatan yatihuna fil ardi a cikin annabi Harun ya rasu a cikin annabi Musa ya rasu lokacin da annabi Musa ya zo zai rasu sai ya ce to yanzu khalifa na shine Yusha'u to sai Yusha'u ya zama to khalifan sa bayan ya rasu da rasu annabi Musa kuma sai Allah madaukaki sai sanya Yusha'u shi ma ya zama to annabi manzo sai aka aiko masa kuma at-taura ba wani sabon sako ba aka sake masa tajdidin at-taura yadda ya isar da ita kamar yadda ya zo a cikin da yawa cikin annabawa da manzanni na banu Isra'ila to kaga sai zama shine khalifansa bayan rasuwarsa Harun ya zama to khalifan annabi Musa ne lokacin rayuwar annabi Musa mun fahimta to don haka da yace amatar ba an takuna min nabi manzilati Harun min Musa da ya ambata masa haka ashe zaka zama to khalifa na kenan fi hayati a rayuwata ne kamar yadda kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya iddatu sahaba a matsayin khalifofinsa in zai tafi yaki har ma ya sanya wanda ba a ma kai masa halifanci shine Abdullahi ibn Ummi Maktum annabi zai tafi yaki ya sanya Abdullahi ibn Ummi Maktum yace zama halifa na shi ko makamo ne don haka ga anan wajen ba wai ana nufin haka bane yana nufin ka zamanto wakili na wajen tadbiri na al'amuran Madina da jama'a kafin na dawo kamar yadda ya sanya waɗansu a gabaninsa to nan malam ya ce sun ma ya ce mashhadun rahibun sannan sai wani abun shaidawa wata mahalarta kuma mai tsoratarwa har ilau sai ta halarto ikhtassa Allahu nabiyahu Musa bil khitab al mubashir inda Allah madaukaki ya kebance annabi Musa alayhi salam da magana da ya masa kai tsaye wala nadri nahnu kayfa kana kalamu Allah subhanahu li abdihi Musa mukam Allah ji kan malam ambaka yace mukam ba mu san yaya maganar Allah ta kasance ga annabi Musa ba kasan irin maganar da ake faɗa da sai aka ce annabi Musa ya ji maganar Allah ta ko ina ta kunnansa ne ta cikin idanunsa ta cikin kofofin gashinsa ba haka ake faɗa ba to dun wannan zance ne kawai Allah ya ce da yayi magana da annabi Musa wa kallama Allah Musa taklima iyakar take ne shi yasa malam yace mu ba mu sanya Allah ta'ala ya magana da annabi Musa ba kawai da yace ya masa magana kawai mun san mu dan adam ta ina yake jin magana to shi kenan tunda Allah ce wa kallama Allah Musa taklima yaji maganar Allah ne ta kunnansa wa kaifa talqahu Musa idan Musa ya riski magana wa taswiru zalika mu'tazarun alaina mu ce zamu suranta wannan abu ne wanda mu zamu bada uzuri ba zamu yi ba ko yajibu imanu na bihi jumlatan amma wajibi ne mai imani da shi a dunkule Allah ta'ala yace walamma jaa Musa li miqatina yayin da annabi Musa ya zo ga miqatin mu ailil waqatil ladhi wa'adnahu bil kalami fihi ga wajen da muka masa alƙawari ya zo shi cikin sa wa kallamahu rabbuhu ubangijin sa ya magana da shi bila wasita babu tsani kamar yadda ake magana da shi a farko a tsura sina yanzu ma aka sake magana da shi a miqati babu wasita kalaman yasma'uhu magana da yaji domin yana daga cikin sifatul lahi al-kalam al-kalam min sifatil lah sifa ce zatiya ko ku sifa ce fi'iliya ma'an takan zaman to sifa zatiya zatiya bi itibari asliha sai zama sifa ce zatiya amma kuma bi itibari annaha muta'allaqatun bi mashi'atil lah sai ta zama takunu sifa fi'iliya to haka lamarin yake itiqadi na ahlus sunna kenan a wannan jalibi amma sifa ce ta Allah al-kalam to fastahala Musa kalama rabbihi annabi Musa alaihi salam sai ya ji zaqin magana da ubangijin sa abin ya ba shi sha'awa fashtaqa ila ru'yati sai ya sha'awan yaga ubangiji kala sai ya ce rabbi arini anzur ilaik ya Allah ka banni na ganka mana kala sai Allah ta'ala ya ce lan tarani ai ba za ka iya gani na ba ai la taqdiru ala ru'yatihi baka da ikon ka ganna a wannan halittar taka wa ta'biru bihi la akari da shi da akai anan wato aka kawo wannan ibara lan tarani ba a ce lan ura inda an ce lan ura to ya kone yiwuwar ganin sa amma sai ce lan tarani ai ba za ka iya gani na ba ba cewa ce ba za a gan shi ba akwai bambanci tsakanin ba za a ganni ba da ba za ka iya gani na ba akwai bambanci ko yawwa shi yasa malam yace yufidu in kana ru'yati ta'ala wannan yana fa'idantar da cewa ashe za a iya ganin Allah subhanahu wata'ala amma a yanzu ne ba wanda ya taba ganin Allah ba wanda ya taba ga Allah ba wanda ya taba ganin Allah subhanahu wata'ala sai dai a ga haske ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake ta sahabbai suke ta kai kawo shin annabi ya ga Allah ko ko bai ga Allah ba suna cewa annabi ya ga Allah ko annabi bai ga Allah ba lokacin da ya mi'raji Abu Dharr al-Ghifari sai ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Tirmidhi in ba na kuskure ba Sheikh Nasir da Albani ya sahaha shi sai ya ce ya Rasulullah hal tara rabbak kaga ubangijinka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ra'aitu nura na dai ga haske a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallama yace nurun anna arahu haske ne ya zan ganshi to kaga wata riwaya da yace ra'aitu nura ita tawaddaha bil ajin fi da yace nurun anna arahu ya ayya fahimtan a ce ai haske ne kenan Allah ne hasken a'a nan ya ce ra'aitu nura shi wadda wacce riwaya na ga haske ma'ana shine wannan shamaki ai ubangiji ta'ala yana da hijabi wanda shine zai yaye wannan hijabi a ganshi yan aljanna su ganshi shiga zatin Allah asalin zatin Allah to wannan shamakin shine wannan hasken ba za a iya ganin ubangiji ba saboda wannan shamakin ba a ganin Allah ba a ganinsa to amma za a ganshi insha Allah waɗanda suke jahamiyya su ne suke ce ba za a ga Allah ba kannan su mu'tazila su ma suka ce ba za ga Allah don su yan runto ne duka ayatu sifat sun awwala su su sun shahara ne wajen inkaru ayati sifat abinda suka yi isbatin sa sai waɗansu abubuwa guda bakwai su ne kawai waɗanda suka tabbatar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ganin Allah ma sun ce abun ba za a ga Allah ba lan yura haqiqatan ba za a taba ganin Allah haqiqani ba ko anan ko a can alhali ayoyin alqur'ani sun tabbatar cewa za a ga Allah hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da cewa za a ga Allah subhanahu wa ta'ala za a ga Allah Allah madaukaki ya ce wujuhun yawma idhin nadhira shine yace walakin laysa fid dunya amma ba a duniya yake ganin Allah ba wa amma fil akhira amma idan an je lahira kamar yadda annabi ya ambata an shiga aljanna tsawon zamani shi ma a aljanna Allah ta'ala zai yi nufin ni'imtawa bayin da ke cikin aljanna bayin sa sai yayi shamaki sai su ga ubangiji har sai sun manta ni'imar aljannan ma a inda suke saboda ni'imar da za su ga ta taba haduwa da ni'ima irin ta ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wannan ita ce aqta'u ayati aqta'u dalili da yake nuna cewa lalle za a ga ubangiji wasu fusake za su yi haske a wannan rana ila rabbiha saboda zuwa ga ubangijinta nadhiratun za ta kalla ba zai taba daukar wata fassara ba in ba gani ba gani ar-ru'yatu bil ayn gani da idanu nadhiratun lalle za su gani za su ga Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi da ya inganta yace innakum satarawna rabbakum sai da mayan ja hankalin sa yace ranan 14 ga wata ana zaune a waje aka ga wata yayi haske tiral kowa in ya kai daga kansa zai gani annabi yace kuna ganin hasken watan nan ai kuna ganin watan nan kowa daga kai ya ga wata ba turare ne ba wanda yace wani ya tare mu wani sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamara la tudammuna fi ru'yatihi za ku ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda kuke ganin wannan wata ba wai ana yin tashbihi ne abinda za a gani da abinda za a gani ba ba tashbihi la hiya min jihati tashbihi al-mar'i bil mar'i walakin tashbihu ru'yati bil ru'ya nau'in ganin ne aka fada ba wai abinda za a gani da abinda za a gani ba ai wata in ka dai kai kana ganin iya kwallon sa haka ne ko har ma za ka ce ga wani abu ga wani abu a ciki ba irin wannan kallon za ku yi ma Allah ba abin da yake nufi salon kallon da kuka yi kowa daga yayi haka ya gani akwai wanda zai ce kai dan ka wuce kauce kauce da Allah ka ta nemi watan nan ban gani ba akwai wanda zai faɗa haka kuna zaune kawai kowa ya daga kai kallo wata yana sama wanda ya ce ka ta nemi to yadda za ku gan shi cikin sauki to haka nan za ku ga ubangijinku cikin sauki zai so kake mu kaga wannan hadisi ingantacce ne ga kuma aya kuma akwai waɗanda Allah ta'ala ya ambata yace menene ar-rabbihim la mahjubun za a kange su daga ubangiji su ashe akwai waɗanda ba za a kange su walakin unzur ila al-jabali sai Allah ta'ala yace amma ka duba wancan dutsen allazi huwa aqwa minka wanda yafi ka karfi da tabati da tabbatuwa fa in istaqarra in kaga ya tabbata inda yake makanahu a gurbin sa fa sawfa tarayin to da sannu zaka gani ai tathbutu li ru'yati kai ma zaka iya tabbata wajen gani na wa illa in ku kaga dutsen nan bai tabbata ba fala aqata laka to kai baka da iko dan tsugudi haka falan ma tajalla rabbuhu yayin da ubangijin ka ya bayyana ga wannan dutse ai zahara min nurihi qadru nisfi amn mulati al-khinsir wato ya bayyana daga cikin hasken ubangiji gurgudan wato an mula daga cikin hasken ubangiji bayyana a jiki kama fi hadithin sahahul hakim cikin wani hadithi wanda imam hakim ya inganta shi lil jabal ga wannan dutse ji alahu dakkan sai sanya shi wato ya rududduke bil qasr wato ya zama gura gutsa wa qura'a wato bil qasr wa qura'a bil maddi ai madkukan wato ya zama to da rakakkiya ya zama gura gutsa mustawiyan fil ardi kawai ya zama to ya shafi akan kasa babu ma gurbin dutsen ya baje kawai a kasa ya zama kaman niƙaƙƙe kaman garin da aka nika ai addakku waddakku bi ma'ana yan an ce addakku da dakku ko kafin ko kafin ma'anar su da wa huwa tafattutu shay'i wa saquhu wato shine abu ya sai tarwatse ya nike gaba daya wa kharwa musa sa'ika sa inda sai annabi musa ya fadi yan su ne dutse da yafi shi tabaci da karfi hasken ubangiji ya bayyana gare shi sai ya tarwatse gaba daya to ina kuma mutum da shi jikinsa lakwai lagwai yake ba kaman ba shi falaba irin na dutse dan karami ko ba shi da girma irin na dutse amma dutse babba ya zamanto ya tarwatse to ina mutum zai iya ganin ubangiji ba sai yiwu ba shi yasa ka annabi sallallahu alaihi wasallama yace ra'aitu nura haske na gani amma yayi magana ku duba yadda Allah ya girmama annabi sallallahu alaihi wasallama kai Allah ya bawa annabi wa rafa'ana laka dhikrak Allah yayi magana da annabi Musa kuma Allah yayi magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Musa kiransa aka yi aka ce ka je ka miƙaci ko ba kiransa aka yi ba shi kuma annabi aikowa aka yi aka dauke shi daga nan aka tafi da shi Baitul Maqdis ya jagoranci a annabawa aka bashi madara ya sha kuma aka tafi da shi saman ta bakwai aka je inda mala'ika Jibril ya tsaya sai da ya tike in Sidratul Muntaha kuma yayi magana da Ubangiji a can shi annabi Musa an yi magana da shi a ƙasa annabi an yi magana da shi a sama kaga nan ma Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kowane janibi Allah ya bashi matsayi sama da na sauran annabawa walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'ika ay maghashiyan ya fada sume maghashiyan alaihi ya suma li hawli ma ara ra'a saboda tsananin abin da ya gani falamma afaka ko kai anan duniya in ka ga wannan abu ai sai ya tsorata ka baka san lokacin da ka some ba falamma afaka lokacin da ya farfado qala sai annabi musa ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka tanzihan laka tsarkakewa gare ka ya ubangiji tubtu ilaika ba fa cewa ka ce ai laifi ba amma yanzu nan take ya fahimci laifi yayi kun gani ko tambaya yayi sai aka ce to yanzu Musa kalli can in ya tabbata to zaka gani Musa kafin ya farga sai ya ganshi a some saboda tsananin abin da ya gani cewa ka ce in ya tabbata to zaka iya gani na shine ya bida sai aka bashi kuma shara'i kuma sai al'amari ya zanya tsananta a gare shi da ya farfado kaka yadda annabawa suke ko nan da nan ya gane cewa abin da ya yi nan ashe laifi in kai ne ba za ka ga cewa laifi kai ba ko ba ka ba amma shi sai fahimci cewa ya yi laifi yanzu ya yi shishigi ya roƙi wani abu wanda ba a ce ya roƙa ba duk da ba a ce masa ya yi laifi ba to shi saka sai ya ce tubtu ilaika ya Allah na tuba zuwa gare ka kaga yadda suke gaugautawa haka annabawan Allah suke daga sun gane cewa kuskure ne kaza to sukan gaugauta su ba sa yin kuskure ma'ana da ganganci irin yadda mu muke mu muna yin kurakure bisa ganganci to su kuma fa idan sun yi kuskure to ba na ganganci bane suna yin sa ne a bisa ta'wili kamar annabi Yunus alaihi salam ai yayi kuskure amma yayi shi kan bisa ta'wili je kake wa'azi a mutane ya musu wa'azi ba mutun daya da yadda sai yace kai mutanen nan garan kyale su ga dangi can na wannan garin a gari kaza ba in je su na jaraba na ga ko su za su yadda ai abun kirki ne a bisa tawili ne wannan din sai ya zama kuskure har Allah ya masa horo fal taqama hutu wa huwa mulim sai ya gane jirgi kifi na haɗe shi yanzu sai ya gane cewa to ashe abin nan da nayi kokarin fitowa dan naje na kai wa'azi wani wajen nan da ne ashe laifi nayi saboda ba Allah ne ya ce min nayi ba tawili na ne ni ne naga ya kamata tunda waɗancan sun ki shi yasa ka sai yace la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai itirafi da laifin sa nan take to kaga haka annabawa su suke tukunna sai Allah ta'ala kuma sai abin nan yasa aka zo aka amayar da shi kuma aka bashi abin da ya dinga sha na magani jiki ya kyau kuma sai Allah ya sanya imani ga mutanen nan suna ta neman sa ku ina yi musa yake ne muna so mai imani bayan aka ce ai mun ganshi ya waje kaza ana ta jiran sa yana zuwa kuma sai ya ga dukkan mutane sun yi imani da baki da falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma yunusa lamma amanu kaga su sai suke imani to dan haka annabi Musa alaihi salam falamma afaqa da ya farfado kada sai ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilayka Allah na tuba zuwa gare ka min su'ali malam umar bihi yadda na tambaye ka abinda aba amun umarni na tambaya ba ba a ce mun ba kuma nayi tambaya to yanzu nayi laifi Allah na tuba wa ana awwalul mu'minin ni ne farkon masu imani fi zamani a zamani na ai akwai wanda suka riga shi imani gabani ko insa annabi Nuhu Ibrahim da sauransu to amma yanzu a zamanin sa shine farkon wanda yake mai imani eh farkon wanda yake mai imani kala sai Allah ta'ala ya ce masa ya Musa inni istafaituka 'alan nas to ka sani ni na zabe ka a cikin mutane ahla zamani ka mutanen zamanin ka bi risalati da saƙonni na bil jam'i wani gu kuma bil ifradi bi risalati wa bi kalami da kuma magana ta da nayi da kai ai taklimi iyaka maganar da na maka a yanzu kai na zabe ka fa khudh ma atituka ki abin da na baka nan min al fadl na fi kun nan wa kum min ash shakirin kazan daga cikin masu gode ma Allah li in'ami ga ni'imar da na maka dan ba ni'imar da ta kai a baka annabta da manzanci shine mafi girman ni'ima da Allah zai wa dan adam shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ummul mu'minin Aisha da Allah ta'ala ya masa cikakkiyar ni'ima bayan ni'ima ta manzanci kuma sai Allah madaukaki ya ce an yafe maka gaba da baya in kai ma in ma za ka yi kuma haka masa albishir cewa ni'imar Allah ta cika mutane sun karɓi saƙonka shikenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dage wajen bautar Allah yana sallar da bai taba yin irin ta batsaiwa har kafafunsa suna kumbura tace ya manzon Allah ya za ka yi haka wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara sai ce ya Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura to ya Aisha bana so zan bawa mai godiya ba kaga she su yin Allah ya kara musu ni'ima sai su kara godiya shine Allah ya wa annabi Musa wasiya akai mu ma muna roƙon Allah ta'ala ya kimsa mana masa godiya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wani sahabinsa Mu'az dan Jabal yace ya Mu'az la tada anna an taqula dubra kulli salatin maktuba allahumma a inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadati ya Mu'az dan Jabal kar ka kuskura karshen duk sallah ta farilla ka ki cewa ka ki yin wannan addu'a kada ka batta a karshen kowace sallah farilla ka ce allahumma ya Allah a inni ala dhikrika ka ce muke ni wajen tuna ka da ambatonka wa shukrika ka ce muke ni wajen gode maka wa husni ibadati ka ce muke ni wajen kyautata bauta ga kai ya Allah kaga mu rike wannan mu zama masu godiya ga Allah a cikin ni'imomin da ya mana ba babban ni'ima kaman ayyuka musulmi wasu kafirai ne Allah ya destiny din su yan wuta kai kuma sai ya baka musulunci ya zabe ka alhali ya ce ya hadi man yasha yudillu man yasha wa yahdi man yasha to kai sai Allah ya sanya ka cikin waɗanda ya ga damar ya shiryar akwai ni'imar da ta wuce wannan Allah baya shiryar da mutum sai wanda yake son sa to Allah ya baka shiriya soyayya ce ta Allah rike wannan soyayyar kai kishinta ko da waɗansu abubuwa na ni'imomin duniya sun bujiro sun kubce maka ko da wata jaraba ta duniya ta zo ci gaba da riƙewa wannan ni'imar da Allah ta'ala ya maka babba kai ta godiya a kanta har ka kai zuwa gaci Allah ka shirar da mu hanya madaidaici Allah muna roƙonka ka tabbatar da dugadugan mu akan addini ubangiji ka gafarta wa magabatanmu inna mu lokaci ya zo ubangiji Allah ka karɓe mu a yanayi wanda yake mafi kyawu Allah ka sa ranar da tafi daraja tafi alkhairi tafi annashwa a gare mu ita ce ranar da zamu haɗu da kai duk waɗanda suke nufin mu da sharri a wannan ƙasa ta mu ubangiji Allah ka mai da sharrin su kansu ana ta mana kullu kulli a ƙasar nan wallahi alazim ba komai ba saboda musulunci ana mana kulle-kulle, ana mana makirci kala-kala. A shirya mana kaza, a shirya mana kaza, a shirya wancan kutungwila, a shirya wancan makirci, a yan kidnapping, a yan boko haram, a barayin shanu, a kwayoyi, a barazanar kawowa hari, a menene da menene. Wallahi duk kutungwila ce tsara ta ake shiryawa. Amma mu sani asalin abin da yake samun mu sau da yawa saboda abin da mu muke aikatawa ne. Ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Sau da yawa mukan kuskure, mukan kawai duba hanyar da abu ya zo ne, ba ma duba me yasa ya zo. Shine yawanci kuskuren, ina yawan nalata wannan hanyar da abu ya faru ita muke dubawa, amma ba ma duba me yasa ta faru. Amma da za mu dinga duba me yasa ta faru, ba ta yaya ta faru ba. Ta yaya ta faru shine bayanan duk da masu iya bayani suke yi, masana tattalin arziki su ce da kaza ne yake faruwa, shi yasa a ce a shugabanni ne su ne suke kaza, suke kaza. Hanya ne da take nuna yaya abin ya faru, mun yadda zai iya zama daidai. To amma ba ita ce magani ba, yaya abin ya faru ba shine magani ba, me yasa abin ya faru shine magani. Me yasa abin ya faru, in aka magance shi to kaga ba za ma a samu hanyar da farin abin zai faru. Amma in ba a magance yaya abin ya faru ba, to anan ne fitina take ta auko. To muna roƙon Allah ta'ala ya nusar da mu mu gane me yasa abin ya faru, kuma Allah ya bamu ikon sanya magani a kayan irin waɗannan hanyoyi, shine mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Ala ayi halin, ya Allah mu masu rauni ne, babu da wata dabara, babu da wani ƙarfi sai dabararka, sai ƙarfinka. Ya Allah muna kaiwa kuka gare ka, duk waɗanda suke mana ƙiyayya a wannan ƙasa ta mu, suke ƙin mu a dalilin addinin mu, suke ƙin mu a dalilin mu al'umma ne. Ubangiji Allah ta'ala kamar da kaidin su, kamar da ƙiyayyar su, kamar da makircin su ya koma kansu. Allah ka tsare bayinka, Allah ka tsare bayinka, Allah ka ba mu sabati, Allah ka ba mu sabati, Allah ka kare mana addinin mu, Allah ka kare mana mutuncin mu, Allah ka kare mana al'umma. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.